على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى كتاب المظالم، قال رحمه الله تعالى: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. هل ينظر أولا بادي ما لنا مجانا كان بابا أبن ليش في واتو داكي داكي أثمن صورو وكما بيني داكي دورا وأثمن داكي da hukuncin yin haka. Mun karanta hadisi daya a cikin babun, hadisi na biyu hadisi ne mai tsayi wanda muka karanta shi, hadisi ne na wato Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma, yake cewa ban gushe ba ina tambayar Umaru radiyallahu anhu akan mataye guda biyu daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah yayi zance a kansu, yake cewa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma, cewa lalle in kun tuba kun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki, to lalle zukatanku sun tsarkaka sun tsaftata. Yace sai nayi aikin haji tare da Sayyidina Umar, sai naga ya dan karkace ya bi wata hanya, ya koma gefen hanya, ni ma sai na bi wannan hanya tare da shi da kuma abin wato alwala a hannuna. Yace fata barwaza Umar radiyallahu anhu, sai yaje biya bukatarsa, sannan sai ya dawo yace sai na zuba mishi ruwa a hannunsa daga cikin wannan wato salka karama ta fata da nake rike da ita da ruwa, sai na zuba masa yayi alwala. Sai na tambaye shi nace: ya amiral mu'minin, suwane ne waɗannan mataye daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah yayi zance a kansu ya faɗi waɗannan kalmomi? Sai shi Umar radiyallahu anhu yake cewa: ina mamakin ka Abdullahi dan Abbas. Ma'ana mamakin da yake yi, yace yana mamakin wannan abu da ya shahara an san suwaye, amma shi Ibnu Abbas zidda shahararsa da saninsa a ce bai san wannan ba. Wannan mamakin shi da yake kenan, ko kuma a'a yana mamakin Abdullahi dan Abbas wato wajen kwadayinsa da dagewarsa wajen sanin abin da yake na tafsirin Alkur'ani ne. Sai ya ce ai su biyu ne, da Aishatu da Hafsa ne, su ne Allah ya magana a kansu. Sannan sai Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya koro masa hadisin gaba daya, inda ya tsaya a nan ya biya masa bukatarsa. To amma kuma dan ya ƙara masa sani, sai ya koro masa hadisin gaba daya, yake cewa: ni da wani makwabci na daga cikin mutanen Madina muna zauna a yankin da ake kiran shi yankin Bani Umayya ibnu Zaid, wani gefe bangare na Madina da ake kiran shi Awali al-Madina. Awali wani kamar tudu ne, unguwa ce ta tudu a Madina, ana kiranta Awali, tana gabas da masallaci. Yace to muna nan muke zama, ke kuma mun kasance da ni da wannan aboki na wako makwabci na, wato mukan yi canji da juna, ko mukan wato yi musaya. Yau idan naje na zauna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai na hakura da fita kasuwa, sai na jiyo hadisi, in na dawo sai ya tambaye ni yau me aka yi, sai na gaya masa. Shi kuma washe gari shi ma sai je darasin, ni kuma bazan je ba sai na je harkoki na. To haka muka kasance muna yi, yake cewa shi Umar kenan. Da haka wata rana na sauka na gangara na je Madina, wata rana shi ma ya gangara, ce idan na sauka na je Madina sai na zo mishi da labari na wannan rana din, shi ma in ya je sai ya zo min da abin da ya faru. Ce to mu mutanen Madina, mutanen Makka, Quraysh kenan, Quraishawa, yace mun kasance a ɗabi'ar mu ta zamantakewa da mata, yace mun fi ƙarfin matanmu, ma'ana mu muke juya a gida ko dama maza su suke juya mata amma na samun mata kuma su juya mata yace a tabi'an mu ta Quraysh mutanen Makka mu mun fi karfin matan mu muke juya su mu tankwasa su yace amma da muka zo Madina sai muka samu su mutanen Madina matan su su suke juya su saboda haka yanzu al'ada ta canja ko yace sai muka samu su matan suna rinjayen mazan yace ba a gushe ba matan mu sai suna ta koyan irin dabi'u na matan Madina suna ta koyan dabi'un su har sai da ya kai cewa wato sun zama suna rinjayen mu muma ma'ana da kila in mun yi magana ba sa tankawa ba sa iya motsawa a muka zo Madina sai muka ga mace sai ta yi magana mijin ta yi magana kamar suna da wata dama mai ƙarfi yace to wata rana sai na yi ma wato matata fada na daga mata murya yace sai ta mayar min da magana sai na yi kyamar abin da ta mayar min yaushe har ta zama haka da ba haka muke ba sai ta ce a menene zaka dinga kyama a ciki dan ta yi magana na tambaye ka yace wallahi sai ta ce wallahi ai matan annabi ma suna tambayar sa matan annabi ma da kanshi ma idan yayi magana ko ya faɗi wani abu suna ja ma'ana suna cewa su a musu bayani kaso wani ya yanka doka a gidan shi ba a ketarewa ko yayi magana shikenan an yanke ba magana waiwayo kuma sai ya ce to ya ina miki magana kuma kina abin nan tace to ai matan annabi ma suna yi ta gaya masa yace ma har take ce mishi ma ba da labari take kara masa tace wallahi wata a cikin su ma sai ta kaurace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har dare yayi ma bata kula shi ba a ga an samu damuwa kenan yace tana fadan haka sai naga sai ta tsorata ni kuma tace to abin har ya haka yayi yawa sai na ce to lallai kuwa duk wacce ta yi haka a cikin su wannan ta tatse ta yi hasara ce mace ta kaurace ma annabin Allah tun daga safe har dare bata kula shi ba yace sai na tattara rigata ma'ana kawai sai na razana da na ji wannan maganar babba na tara tufafi na sanya rigata na shirya ina zuwa na shiga gidan annabi na shiga ɗakin yata Hafsa domin matar manzo Allah ce sai na ce yake Hafsa dan labarin da ya ji ne yanzu ya kawo shi yace yanzu ɗaya a cikin ku tana fusa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi fushi da shi har tsawon ini ɗaya tana fushi da annabin Allah ta ce kwarai ana yi sai ya ce mata wallahi khabat wa khasirat ta yi hasara ta taɓe duk wanda ta yi wannan kamar ya zo ya mata nasiha ne ya ji abin da suke aikatawa bai sani ba sai yake ce mata yanzu kina da lamuni na cewa wato Allah ba zai yi fushi a kanki ba saboda fushin annabinsa ki halaka ce idan fushin Allah ya shafe ki saboda fushin annabinsa ya ce wallahi za ki halaka don haka ya ce ina miki horo da kuma hani ya ce kar ki yadda ki nemi abin da yake ya wuce bukata a wajen annabin Allah kar ki yadda ya ce na hana ki wannan ya ce kuma duk abin da ya faɗa kar ki ja da shi yanzu ubanta ne ya ce kar ki ja da shi ya ce kuma kar ki kuskura ki ƙaurace masa ce kuma duk abin da kike bukata ne ki tambaye ni kaga wannan shi ne uba ko haka ake son iyaye su zama kaga ya zana mata layi don haka ko dan ya tana gidan miji bai wuce ka mata magana ba bai wuce ka tsawatar mata ba kaji ta yi abin da ba daidai ba don haka kaga sai da ya je tabbatar ya tambaye ta ya tabbatar abin da ake yin hakan ne kuma tana cikin masu aikata haka ya ce to na hana ce annabin Allah ne duk abin da kike nema ya ce ni ki tambaye ni ni zan miki ya ce kuma kar ya ruɗe ki kar wani abu ya ruɗe ki a gidan mijinki don wato abokiyar zamanki ya ce jaratu ki makwabciyarki ba fa kishi ya ce makwabciyarki abokiyar zamanki don ta fi ki kyau ko kuma annabin Allah ya fi santa a kanki ya ce wannan kar ya ɗaga miki hankali aka yi gaya mata. Agan wanne ba zai yi haka ba, ce kar wannan ya dane ki. Kuma abin da yake nufi yana nufin Aisha yake nufi, yace na san annabin Allah ya fuskanta kuma ta fi ki kyau. Ya gaya mata, yace to wannan kar ya daga miki hankali ya sa ke ki je ki wani abu. To suke cewa sai Umar radiyallahu anhu yake cewa kuma mun yi magana muna zance a tsakanin mu Musa, bai yanzu ya kare wannan magana sai ya shigo da wata magana. Yace mun kasance muna zance cewa akwai Gattan, wata kabila ce daga cikin kabilan Larabawa wanda suka yi hijira suka koma yankin kasar Sham tun da jimawa. To sai ya zama nan ne matsugunansu cewa suna ta kintsawa, suna so su zo su yaƙe mu a Madina kenan. To sai wannan abokin nawa ranan ya je gari, sai ya dawo min da labari da yamma, ya ƙwanƙwasa ƙofa ta ƙwanƙwasa mai ƙarfi, sai ya ce shin ina nan? Ya ce wallahi sai da na firgita na fito. Sai na ce lallai. Sai ya ce min wani al'amari mai girma fa ya faru a yau ɗin nan da na je baka je ba. Na ce menene wannan? Gassan ɗin nan wannan ƙabilar sun zo yaƙi ne domin mu abin da ma yake tunaninmu kenan. Ya ce a'a, ai al'amarin ya fi wannan girma, da ma yaƙin ne da sauƙi. Ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ya saki matan shi. Ce to annabin Allah ya saki matan shi duka. Su wannan gara ma a ce yaƙi ne aka zo ya fi musu sauƙi da a ce ya saki matan shi. Wannan fa bayan shi Umar ya je ya mata faɗa kenan. Sannan sai wannan labarin ya zo. Umar ya ce lallai Hafsatu ta yi hasara ta taɓe. Duk da maganan da na gaya mata sai da ta je har ta jawo aka sake ta a gidan annabin Allah. Ya ce wallahi sai da na yi tsammanin hakan zai faru. Don haka sai ya sake sa tufafinshi ya ce na sa kayana na je na yi sallar alfijir a ranar haka na bar unguwar na je gari na yi sallar asuba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani ɗaki haka da ake a sama kaman bene guda ɗaya, ya ƙaurace ma matayensa gaba ɗaya, ma'ana ya koma ya killace kansa. Sai na shiga ɗakin Hafsa sai na same ta tana kuka, ma'ana ta tuna abin da ya gaya mata. Sai na samu tana kuka, na ce me yasa ki kuka? Ba na hana ki na kwaɓe ki ba, ai na gaya miki karki. Sai yake ce mata shin annabin Allah ya sake ku ne? Sai ta ce wallahi ban sani ba, mu ba mu sani ba, ya sake mu ku, mu dai ya fita ya bar gida, ya ce shi kuma ba zai ƙara zama a gidan ba, ya ƙaurace musu. Da shi can ya shiga wancan ɗakin da yake ɗan sama ya zauna ba ruwan shi da mu. To sai na Umar ya ce sai na fita na je wajen mimbarinsa na zauna, sai na ga kowa ya kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ta kuka. Ana al'amarin babba ne a ce wai annabin Allah duk ya saki matan shi, sun san cewa al'amarin ba na wasa ba ne. Don haka abin ya ɗaga musu hankali. Ya ce ni ma na zauna tare da mutanen da suke zaune. Ya ce amma sai na kasa haƙura, sai na tashi na tafi wannan ɗakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya killace kansa. Sai na samu wani bawansa, wani saurayi baƙin yaro haka, sai na ce ka neman min izini a wajen annabin Allah, ka ce na zo ina son ganin shi. Sai ya shiga yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana, ya ce to ga Umar ya zo yana son ganinka. Sannan sai ya fito ya ce masa na gaya masa ba amma bai ce komai ba, na ji ya yi shuru. Umar ya ce na koma na sake zama, sahabbai suna ta kuka. Ya ce na kasa haƙura, na sake tasowa na dawo, na sake cewa a min izini, ya sake gaya min irin wannan ba. Ya ce na shiga na mishi magana ya yi shuru, a ga annabin Allah ya fusata kenan. Ya ce na sake zuwa na zauna na koma. Shi dai Umar ya kasa haƙura saboda hankalin shi a tashe yake. Ya ce na ukun da na zo na gaya masa har na juya baya zan koma, sai yaron ya kira ni ya ce min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shigo a yanzu. Umar ya ce sai na shiga, sai na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kwance, wato akan wato shi wata tabarma irin wacce ake yinta da kaba, ko kuma ganyen bishiyar dabino akan rairayi yana kwance a ƙasa ba komai ba gado yana kwance yace babu wata shimfiɗa tsakanin shi da wannan wato tabarmar da yake kwance a wannan gaskantar da kai ne na annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa kuma amma bai dauki damuwa yace shi ga inda zai hau ba dan haka sai na same shi a shimfiɗe da na duba jikin shi ma sai na ga har abin ya mushi shata a jiki shatan wannan tabarma ya fita a jikinsa na gan shi ya kishingida akan wato matashi matashin ma wato abin da ke cikinsa ba ma auduga ba ne ciyawa ne aka cusa a ciki aka dinke na ga yana kishingida da shi sai na mushi sallama ina tsaye sai na ce ka saki matanka ne abin da ya faɗa kenan sai ya daga kan shi ya kalle ni sai ya girgiza kai ya ce a ban sake su ba ya ce har yanzu dai ina tsaye ban iya zama ba sai na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana so yanzu ya dan sanya ya mun annabin Allah ne damuwar da ake ciki ya ce wallahi kar ka so ka ganni wato mu mutanen Quraysh mun kasance mun fi karfin matanmu amma da muka zo Madina sai muka zo cikin mutanen da matansu sun fi karfinsu sai ya ambata masa abin da ya ambata ma'ana matar shi ta mishi magana ta yi jayayya da shi ya ce na makure ta a bango na haɗa ta da bango sai da idanuwan da suka fito na ce ba a mana haka to wannan shi ma sai ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi murmushi ya kalli Umar sai ya yi murmushi ma'ana shi yanzu ya samu biyan bukata tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kaman fushin shi ya sauka sai ya ga ya yi murmushi sai ya ce wallahi na shiga wajen Hafsa na gaya mata cewa kada kan Aisha da ƙaunarta a wajen annabin Allah ya yaudare ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yin murmushi ya ce to lokacin sai na zauna da na ga ya yi murmushi na san cewa ya sauko ya ce sannan sai na ɗaga idona na kalli ɗakinsa ya ce wallahi da na kalli ɗakin nan ni dai ban kalli wani abu wanda za a ce ga wani abu mai birgewa na sha'awa a ɗakin ba wani abu mai ɗaukan ido da za a ce ga shi nan abu ne na ƙyalƙyali na waye ya ce ban gan shi ba sai na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka roƙi Allah ya yalwata ma al'umma kamar ya ce domin mutanen Farisa da Rom kafirai ne Farisa suna bautar wuta Rom kuma suna addinin Kiristanci suna cewa Annabi Isa ɗan Allah ne ya ce amma ga sunan an yalwata musu an ba su duniya duk da cewa ba sa bauta ma Allah ce to mu da muke bauta ma Allah ka roƙi Allah ya yalwata mana mu da muke roƙon Allah muke bauta ma Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishingide sai ya ce ma Umar radiyallahu anhu ya ce kana kokontan abin da muke a kai ne ma'ana in ka ga kai kana mumini kana sallah kana azumi Allah yana ɗaura ma damuwoyi ai bai kamata ka yi kokonto ka ce to shikenan wannan addinin ba gaskiya ba ne kamar yadda yake samun wasu wani kamar musamman wanda suke shiga musulunci ya ce in ya musulunta da ya shiga musulunci sai yan uwan shi suka ƙaurace mishi sai wahala ta kama shi to dama ai imani da Allah ke nayi dama ba ka yi imani da Allah ba ne don ka samu jin daɗi ai dama ka yi imani da Allah don ka bauta ma Allah ne don ka gyara lahirarka ma'ana a cikin duniyarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dan kattab kana kokonto ne cewa imanin nan da muke ba gaskiya ba ne ya ce ai waɗannan mutane da kake gani Allah ya gaggauta musu jin daɗinsu ne a duniya abin da ya kamata a ba su a lahira sai Allah ya jawo musu shi suke jin daɗi a duniya don haka wai dan kaga mutum yana more rayuwar shi a duniya kuma yana saban Allah kaga Allah ya buɗe mishi duniya ba wai ya nuna cewa shi yake kan daidai ba ba ya nuna cewa kuma ya fi ka a wajen Allah ba ne wannan an gaggauta mishi jin daɗin shi ne aka kawo mishi a nan duniya ta yanda in ya sadu da Allah kuma bai da komai Allah ya tsare mu sai na ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yi laifi ka nema ka roƙa min Allah ya gafarta mu dan haka ya ce fa atazala nabiyyu sallallahu alaihi min zalika min ajli zalika alhadith ina afshatu hafsa ila aisha wato abu ne ya faru amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai zancen da yayi da hafsa a ɗakin ta amma ya gaya mata cewa kar ta gaya ma kowa. Ita kuma sai ta gaya ma Nana Aisha. Ba ta iya rike sirrin ba. Shine abin da yazo cikin suratu Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimul khabir. Allah ce wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan. Yayin da annabin Allah yayi zance da ɗaya daga cikin matayensa ita ce Hafsa. Shine wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan yace kace gaya ma kowa. Amma sai ta kasa boyewa sai ta ba Nana Aisha labari. Ita ma labarin sai ya fita daga wajenta labarin sai ya cika gida. Ya Allah ya ce falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi. Sai Allah ya sanar da shi cewa zancen nan fa da ka faɗa an faɗe shi ya fita. Arwafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Sai ya kira Hafsa ya sake gaya mata cewa fa kin faɗi maganan da abin da kika faɗa ga abin da kika faɗa. Sauran kuma ya rage naki. To shi yasa sai take tambaya shi qalat man anba'aka hadha. Waye baka labarin cewa na faɗi wannan labarin? Ya ce nabba'ani al-alimul khabir. Allah masani shi ne ban labari. To sai Allah ya ce su tuba da wannan abin da suka yi. Suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cha har abin bai yi daɗi ba. To daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya fusata ya ce wallahi ba zan ƙara zama da su ba tsawon wata ɗaya. Ba zan ƙara shiga ɗakin wata a cikinsu har tsawon wata ɗaya. Dan haka sai ya yi rantsuwa da Allah. Kuma in mutum ya yi rantsuwa ya yi bakance a kan abu dole ya yi wannan. In ya saba kuma sai ya yi kafara. To shi yasa a farkon sura Allah ya ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Eh za ka iya warware wannan rantsuwar taka tare da yin kafara. Amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsa ya ce sai ya yi wata ɗaya ba shi ba. Ma'ana kamar ya musu ila'i kenan. Ya ƙaurace musu. Saboda tsananin abin da ya samu na yanda Allah ya mishi magana a cikin wannan surar da kwaban shi da Allah ya yi. Ceto lokacin da wata ya kai kwana 29 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ya shiga ɗakin Aisha. Ya fara shiga ɗakinta. Oh, ummahatul mu'minin ne, mataye ne, amma kuma suna da ɗabi'u irin na 'yan Adam. Yana shiga sai ta ce a ka rantse ka ce sai wata ɗaya, ai watan bai shiga ba. Don haka don ka yi wani tsanani a gidanka, ka zo amma irin wannan gatsan, to ba abin ka ɗaga hankalinka ba ne. A ka ce ba za ka dawo gidan ba ai. Ko? Ko abin da aka ce ka siyo, ka ce ba za ka siyo ba. Me yasa ka siyo? To kai kuma ka a tunzura ka. Ka san wani sai ya tunzura ko? Wani sai ya faɗa sai ya ce ko ya yi saki ko ya kama ta da duka. Ta ce ma annabin Allah ai watan bai yi ba. A kansu ba a kai irin wannan maganar ya fita. Amma ta sake ce mishi ai wata ɗayan bai cika ba. Ai da yake bari sai wata ɗayan ya cika. Ce innaka aqtamta Allah tadkhula alaina shahran. Ai ka rantse cewa ba za ka shigo mana ba sai bayan wata ɗaya. Kuma gashi yanzu mun wayi gari yau kwana 29. Na kirga yau 29. Annabin Allah ya ce to ai wata ko dai kwana 29 ko 30. Da haka wannan watan yau kwanan shi 29 ya ƙare kenan. Saboda haka ana kiran shi wata ɗaya ko da kwanan shi 29 ne. Ya ce wa kana zalika shahru 29, wannan watan kwanan shi 29 ne ya ƙare. Sai Nana Aisha ta ce sai Allah ya saukar mishi da aya. Aya ya ba su zaɓi. Ma'ana yanzu Allah maɗaukakin sarki shi yake ma annabin shi faɗa. Tunda dai su yanzu 'yan Adam ne mutane ne duk da wannan ƙaurace wanda ya yi ashe zafin bai ƙare ba su a wajensu su ma sun ji zafi. To sai Allah ya ba shi zaɓi ya ce ka gaya ma matayenka. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ce ka gaya ma matayenka yanzu ga zaɓi in duniya kuke so, don haka ga zaɓi su zo dukkansu duk abin da suke so na duniya annabin Allah zai ba su amma zai sake su ba shi ba su har abada idan kuma suna san Allah da annabin sa to su hakura a halin da suke ciki da annabin sa za su samu lada a wajen Allah dan haka sai ya ba su zabi yace to na ba ku zabi dan haka wacce take son duniya in wani abu take so na jin dadi na komai zan mata amma kuma ba ita ba annabin Allah har abada idan kuma tana son ta hakura da annabin Allah ta zauna da shi to shikenan dan haka sai aka ba su zabi to da ya ba su zabi sai ya ce mana na Aisha ita ce farko ya ce akwai abin da zan gaya miki amma karki gaggawan furtawa ko kake gaggawan daukan hukunci a hannunki sai kin shawarci iyayenki ce ki je ki shawarci iyayenki tukunna sai ta ce ai ni na san iyaye na ba za su gaya mun cewa in rabu da kai ba ai na san saki ne ce na san duk abin da ma za a yi ma iyayen ma ba za su ce na rabu da kai ba to shine Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika har zuwa karshen ayoyi to anan sai ta ce yanzu a wannan al'amari ne sai nayi shawara da iyaye na tace to ni na zaba Allah da annabin sa da lahira ba ma sai an je gida ba saboda haka wani lokacin ba sai da fada ba ko kuma wannan yana nuna halacci mutum na iya ba macen shi zabi in abubuwa suka tike sai dai kuma a haƙƙin mutane ba haƙƙin annabin Allah ba in ka bata zabi in ta zabi saki taso kace to na baki zabi ko gidana ko gidanku kin san ka san ne na fadan haka to wani tace gidansun nan to malamai sun ce ta zabi saki kenan dan haka ko baka sake ta ba sunan shi saki daya to kaga irin wannan maganganu ya kamata a dinga kiyaye su ka san da yawa mutane na fada ce ko dai gidana ko gidanku in ta kuskura ta tafi duk wanda ta zaba to shine malamai dai sabanin da suka yi cin auren ya fashe ne gaba ɗaya ko kuma saki ɗaya wasu suka ce saki ɗaya ne an gane ko sai a ba shi zabi a ce to saki nawa ka bata tunda ka ce ko gidanta ko gidansu sai a ba shi saki ɗaya to in kuwa dama yana da saki biyu da shi da ita ta faru ta ƙare kenan hatta tanke hazaujan gairahu sai ta auri wani mutumin kuma yasa sai a dinga kiyayewa da abin da za a furta musamman lokacin da rai ya ɓaci in rai ya ɓaci kaga bai kamata a dinga furta maganganu ba to da ya ba su wannan zaɓin sai ita ta ce ita ta zaɓi Allah da annabinsa da sauran mataye da lahira sauran matayen ma dukkansu da ya gaya musu suka ce wallahi mun zaɓi abin da Aisha ta zaɓa mun haƙura mu zauna da kai to shine a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya gaya musu cewa inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera sai Allah ya zabi matayensa suka zauna da shi kuma su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu tare da su tunda aka saukar da wannan ayar manzo Allah bai rabu da wata daga cikin matayensa ba dukkan su sun haƙura suka zauna da shi dan haka matan shi ne duniya da lahira sai suka zabi Allah da annabin sa da lahira ana babban darasi ne hadisin zai zo a can gaba ya zo cikin abin da ya shafi babi na hukuncen aure shi sayyidina Umar ya katso ma Abdullahi dan Abbas hadisin ne gaba ɗayan sa amma dai abin da yake da alaka da babin mazalim shine farkon hadisi shine maganar gini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau wani daki da yake saman bene a gidansa kenan kana iya yin dakin bene a gidanka amma da sharaɗin cewa ba za ka cutar da makwabtanka ba shine ba za ka dinga leƙen gidansa ba za ka dinga ganin al'auran gidansa ba idan kuma hakan ya faru in aka je gaban alƙali zai ba shi zaɓin ɗayan abu biyu ko dai ya toshe wundan benen nasa ta yanda ba zai dinga leƙa gidan makwabcinsa ba ko kuma ya sauko ƙasa zaɓin ɗayan biyu za a ba shi saboda haka mutane suna irin wannan kuskuren ko yau wani bawan Allah mun yi hira da shi ya ce wani ya yi gini a kusa da gidansa maƙwabcin shi sai sai su zo su daura kujeru su zauna suna ganin cikin gidansa wai ana mishi aiki a sama to kaga wannan duk zai zama kaman bibiyan al'auran musulmi ai duk wanda yake gidan shi yana da yanci a gidansa haka dan kai ka daura saman ka bai kamata ka leki gidan wani ba kaga abin da gidan wani yake ciki ba amman za Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu duk wanda ya bibiye al'aurar dan uwansa Allah sai ya bibiye al'aurarsa kuma duk wanda Allah ya bibiye al'aurarsa sai ya tozarta shi to wasu tozancin Allah suke so wanda yake son tozancin Allah sai ya saba ma Allah a wannan dan haka ta wajen tsarin gini ya kamata abu wannan abun ba hana ka kai gidan sama ba amma kar ka yi abin da zaka kuntata ma makwabcinka dan haka idan ka yi gidan sama kuma makwabcinka na gefe da kai to kar ka yi wundunanka da kofofinka ta nan sai ka canja musu yanayi sai nan ya zama katanga ko ka daga katangarka tanda yanda ba za ka leka gidan shi ba sai katangarka ta sama ta yi tsayi amma ka yi irin barandar nan da ake sai ka daga ta ka killace ta domin kai ma bai kamata ka bar al'aurarka a waje ana gani ba ko Allah ya sa mu dace قال رحمه الله تعالى باب من عقل بعيره على البلاط او باب المسجد باب wanda ya daure wato akala ko igiyar raƙuminsa a kofar masallaci ko a dandamalin masallaci akwai hadisi da okay قال حدثني ابن سلام قال اخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت قدمه فجلس في ألية له فجاء عمر فقال أطلقت نساءك قال لا ولكني آليت منهن شهرا قال فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه إذن وانت حديث إني كما قال صلى الله عليه وسلم يا إلهي شيني واتو يا إبا كان شنران قوى شواب زيك آرى ma'ana kusanta iyalansa ba zai zauna da su ba tsawon wata daya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu rauni ne a digadikansa ya hau doki ne sai ya fadi sai kafar shi ta gurde ka iya cewa gurdewa ko targade infarkat an ce infarkat kaman gaba ta fita daga wani waje ba karaya bane ngane ko gocewa ne cewa gocewa ko kace gocewa ko kuma targade sai ya samu matsala a kafarsa dan haka sai ya shiga wani daki da yake tudu a cikin gidansa gidansa akwai soro akwai daki guda ɗaya da yake kan bene sai ya koma wannan dakin sai sayyidina Umar ya zo ya tambaye shi ka saki mata yanka ne yace a ni dai nayi bakance ne wato akan na kaurace musu tsawon wata daya dan haka sai yayi kwana 29 sannan sai ya sauko daga wannan dakin benen sai ya shiga wajen matayansa alaihi salatu wassalam kenan daga cikin hukuncin hadisin shine mutum yana iya ce ma matarsa in yayi fushi ko wani abu ya hada su ya bi dukkanin matakai suka ki gyara misali fa'ibuhunna ko ya mata wa'azi ba ta ji ba wahjuruhunna fil mabaji'i ya kaurace mata suna kwance da shin fita daya amma baya kusantarta dan ta ladabtu ta neme shi ta nemi tuba ta nemi dawowa wannan ma sai ya amfani sai a to ne ina ruwa na aje ai ta zaman haka mana ko da haka sai ka juya fuska ta juya fuska sai kaga wannan yaki aiki to Allah ya ce fadlibuhunna sai ka dake ta sai ka kai matakin duka amma fa ba duka babba ba ko sai ka dan mata duka wanda ba mai tada jiki ba mai tada fata ba ko wasu ma sun ce ka kama hannun riga ka buga mata dan dai nuna cewa dai an yi wani abu na ladabi ko ka dunkule hannunka ga dake ta da shi a baya misali wajen dai da ba zai zama na rauni ba sai wannan ma ya ki aiki sai zan dake ki ba ai baka isa ba ko wallahi in ka dake ni sai na rama to kaga kila daga dukan sai koma wasa sai a daidaita ko shi zan da keke fa tace sai na rama in ka isa ka taba ni ko to wani in ya fusata sai kaga ya kai duka mai karfi to shi yasa ba duka mai karfi yake so ba to duk yabo wannan matakan taki sai ya ce to ni na bar gidan ila dama yana dan gina wani gidan shi ya koma sai ya ce wata ɗaya ba ni ba gida sai kaurace mata wata ɗaya to kar ya wuce kwana 40 ko la yake cewa lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur kar ya wuce wata hudu ba tare da ya dawo wajenta ba a gashi annabin Allah annabi ne na Allah sai ya dauki mafi karanci ya dau wata daya domin hakan ya sa su yi nadama kuma ai kaka sun yi nadama tunda sayyidina Umar ya shiga ya samu Afsa tana ta kuka kaga kuka alama ne na mene na nuna nadama an wani abu ya faru to kaga wannan abin da ya musu ya kaurace musu kuma shi bai ce su matan shi bane bai ce ya sake su ba dan haka ya barta a cikin duhu shikenan sai ka kaurace ta kira waya ta ji switch off ko kuma ta ji an ce ana ganin ka kana zuwa unguwar za a neme ka za a kai karar ka aiko sai ka ji kira yanzu ya ce ai ana neman ka ya za ka bar gidanka kana gani a na yi ila'i ne kuma wata hudu ne don haka sai na yi wata hudu ban dawo gidan ba za ta iya haƙura kuwa za ta yi ta neman ka ai sai a turo ma abokanka sai ai ana ganin sa don Allah kun gan shi ku ce ku gaya mu sai inda kake zama ka ne hira sai ka ga ta zo ta tsaya a wajen wanda dole ka tashi ka saurare ta kuma na ai dan kar mutane su san akwai matsala ko to ita shari'a tana da hanyoyinta na gyara da yawa haka ba wai kawai gyara an ce gyara shine saki shi kadai bane gyara akwai hanyoyi da yawa na gyara shi saki last option ne in duk an bi matakan da duk aka bi aka yi komai aka yi komai aka je har aka nemo waliyai suka shiga aka yi nasiha aka yi wannan aka yi sulhu duk idan ya ki to shine fa sai a koma wannan na ƙarshe amma ba daga ka shigo ka ji miya gishiri yayi yawa sai ka sake ta ba ko daga ka shigo ka ga an yi lattin abinci ranan ba a samu abinci da wuri ba ka ce ka sake ta ba in dai haka za ka yi ka dinga sakan mata kenan dan an dinga samun matsaloli kenan wata sai akai gari wai ya waye ma ba a ma abincin ba saboda haka akwai hanyoyi da yawa na ladabtarwa na shari'a kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana hanya guda daya shine ka dauki wannan ka dan bada sarari a dan huta tukunna sha iska ka dan bada wannan sararin kaga da aka dawo ai da aka bada zabi an daidaita ko ba daidaita ba kaga abin bai ci gaba ba ai ya tsaya dan kar a koma abin da yafi wannan muni yace babin mutumin da yazo ya daure raƙumin sa a dandamalin masallaci ko kuma a kofar masallaci wannan ma yana da alaka da abin da ya shafi haƙƙi na al'umma ma'ana dandamalin masallaci ko kofar masallaci ai waje ne na al'umma don haka mutum ya ajiye abin sa wannan ba za a ce yayi laifi ba matukar bai takura ma wajen ba an gane ko yanzu kamar misali ya kawo dabbar ta zai yi sallah sai ya daure ta a nan za a yi sallah da shi yana tsoron kai ya sake ta ta gudu ko a sace a wutan mu ba ta da lafiya dan haka sai ya dan daure ta a nan ba za ka zo ka sani ka ce malam nan masallaci ne ba a daura rabuni a wajen ba ko ba a daure abin nan a wajen ba ko shi yasa za ka ga wani lokacin wani mutum mai sana'a da kayan sana'arsa yana tsoron in ya ajiye a hanya zai za a sace sai ya zo masallaci ko sai ya ajiye a gefen sa farfajiyar masallaci ya sallah ai laifi dai laifi ba kayan sa ne amanar sa ce dukiyar sa ce amma kuma kar ya mayar da wannan kuma wajen sana'a eh in ajiya ne ya ajiye in an yi sallah dau abin sa anan babu laifi qala haddathana muslimun qala haddathana abu aqil qala haddathana abu al-mutawakkil an-naji qala ataitu jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك قال فخرج فجعل يطيف بالجمل قال الجمل والثمن لك وانا حديث جابر رضي الله عنه يازو أبو بكر ديوا وانا من زال صلى الله عليه وسلم يسير أمم أوجا جابر أما أنا شكين حال تفيا ya ce in an dawo madina zan baka raƙumin an yi cinikin a hanya ne amma ya ce ba zan baka ba sai na dawo madina na sauke kayana a kan raƙumin zan kawo maka haka kuna tafiya da abokinka a mota za ku je Bauchi ko za ku je wani ya ce kai motar nan ta ka gaskiya ta mun fa ko za ka siyar mun ne. Sai kuka yi ciniki ya siyar mun, a ce to amma fa ba zan baka mukullai da kuma ba sai mun dawo gida. Wannan ba laifi, babu laifi. Don haka aka yi da jari. Yana da kayan, sai ya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina da kaya a kan raƙumin nan, kuma ina da tafiya a kansa, don haka in an koma gida zan kawo ma abin da ka siya. Ya ce to ko da na zo Madina ɗin, sai na ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallaci, ni ma sai na shiga masallacin, amma sai na ɗaure raƙumina, wato a yankin da dandamalin masallaci yake, na ɗaure shi a wajen. Sai na zo na ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ga raƙuminka na kawo ma. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito yana ta kewayawa, yana duba raƙumin yana kallonsa, sai ya ce ma Jabir, da raƙumin da kuɗin din na baka naka ne, na baka kyauta duka. Kala rahimahullahu ta'ala, babu luƙufi wal bauli inda subaɗati qaumi, babin tsayuwa da yin bawali a wajen da mutane suke tara jujinsu ko shararsu. A wajen da ake tara shara kan waje ne na ƙazanta, ko waje ne na ƙazanta. To yanzu sai ka zo ka samu wajen da ake, sai ka duba kana ta neman inda za ka kewaya, babu. Da ka kewaya bayan wata katanga, sai ka ga an tara shara a bayan wani gida, sai ka yi bawali a wajen. Za a zo a kama ka a ce ka yi ɓarna? Me yasa ba za a ce ka yi ɓarna ba? A dama wajen na ƙazanta ne, ko juji ne. Don haka dama datta ake tarawa a wajen, fitsarin ma ƙazanta ne. Duk da yake wannan hadisin yana wani babi daban, amma dai malam ya kawo shi saboda in ya shafi haƙƙin mutane, sai ya ce su baɗa ta ƙauni, wajen da mutane suke tara shararsu. Musamman in ka je wajajen da suke ƙauyuka ne, ba su da wajen zubar da shara. Don haka in an zo bayan katanga sai a tona rami, a nan za ka ga ana tara shara, ko? Ana tara shara, an ta taru sai a kunna wuta ta ƙone, saboda ba inda za a je a kai wani waje. To sai ka zo irin nan wajen ka yi bawali, sai mai gidan yanzu ya kama ka ya ce ka mishi ƙazanta? Akwai laifi a nan? Babu laifi. Kala haddathana Sulaimanu ibn Harbin an shu'bata an mansurin an abi wa'ilin an huzaifata radiyallahu anhu qala laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama aw qala laqad atan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama sabata qaumin fa bala qa'iman. Yace Huzaifa kenan radiyallahu anhu, yace na ga manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama wata rana ya zo inda wasu mutane suke tara jujinsu ko shararsu, sai ya yi fitsari a wajen a tsaye. Duk da yake wannan hadisi yana tayar ma da wasu jijiya wuya, ce annabi, in an ce annabi ya yi fitsari a tsaye, ce wannan ai ba girmamawa, annabin Allah ka ce ya yi fitsari a tsaye, ko? Yasa yana cikin al'adar ƙasar Hausa cewa fitsari a tsaye ba kyau, al'adar kafirai ne, ko? In wani ya ga wani yana fitsari a tsaye, zai ce to wannan mutumin kaman wani abin nan, kaman wani abin nan, na ake kira su masu bautan gumakan nan, ba ma guje, ko wani arni, ai arna ne masu fitsari a tsaye, ko? To ga wannan hadisin, shi kuma Huzaifa ne ya ga annabin Allah, ya ce na gan shi yana fitsari a tsaye a wani juji. A ga wannan hadisin yana buƙatan amma mutane bayani me yake ne, ko? Don kar wani daga nan yanzu wani zai je ai sun zo suna cewa annabi ya yi fitsari a tsaye, don haka ba sa girmama annabin Allah. To ai Huzaifa ne ya gani, kuma sahabi ne, kuma abin da yake kawo matsalar wani hadisi na Aisha ne. Nana Aisha take cewa duk wanda ya ce annabi ya yi fitsari a tsaye ya yi ƙarya. To haka yanzu an samu mene? An samu cin karo. Shi Huzaifa ya ce gashi, ita ma ta ce duk wanda ya ce kuma ya yi ƙarya. To yanzu magana wa za a ɗauka? Kowa ya ba da labarin abin da ya gani ne. Ita a gida, tunda take ganin annabin Allah a gida, ba ta taɓa ganin ya tsaya tsaye ba wani ba. Kenan a cikin gida ba ya yi. Shi kuma ya ba da labarin abin da ya gani. Kuma abin da ya gani ɗin nan, abin da malamai suke faɗa a kai shi ne, yanzu mafi yawancin wajen da ake tara juji, kai ba za ka yi tsuguna ka yi fitsari a wajen ba. Dan ka tsuguna duk rigarka sai ta kwashi najasar wajen nan. To abin da aka ce kenan, annabin Allah shi ya sa bai tsuguna ba, saboda in ya tsuguna duk tufafin shi zai kwashe wannan najasar, shi ya sa ya yi a tsaye. yana daga cikin abin da shi wannan gaban na Kano bai fahimta ba wai ana cewa annabi yayi fitsari a tsaye an zagi annabin Allah haka ma wasu suke fada la wannan Huzaifa ne Huzaifa fa shine ne sirrin annabin Allah shine sakataren annabin Allah duk wani sirrin annabin Allah ya gaya ma Huzaifa to kuna ganin wannan abin da ya faru ba Huzaifa zai so ya fada ne ya fada abin da ya gani ne kuma ba laifi bane to hatta yanzu ma akwai rashin lafiyan da yake samun maza kai har da wasu matan ma akwai toshewan mafitan fitsara ko mafitsara yana iya toshewa ka zo ka tsuguna sai kai awa ɗaya fitsari yake fita sai dai ya dinga diga dis in ya digan nan kuma zaka ji kamar an zuba ma wuta a cikin wajen nan ka tashi ka rasa yanda zaka yi to yana daga cikin mafita da ake bayarwa ko samun sauki na wannan ka je asibiti za su je ka dinga fitsari a tsaye domin ka tsaya zai zama ya sake in ka tsuguna kuma waɗannan jiyoyin da za su tattare ba zai barka ka sake ba za a baka magani a asibiti a ce kuma in ka je fitsari ka dinga yi a tsaye to kaga kenan ma ashe abin da annabin Allah ya yi wannan abu na zamani ya tabbatar da cewa hakan daidai ne saboda haka yana da kyau a dinga fahimtar irin waɗannan abubuwan ita shari'a ba wai dole kai abin da kake so haka zai zo a shari'a ba ka gane ko kuma kai yanda kake ganin cewa eh haka ne girmama annabin Allah to shari'a ba haka tace ba kuma dan an ce yayi wannan ba a rage darajar annabin Allah ko ba rage darajar sa ba Nana Aisha da ta bada labarin cewa suna wanka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wankan tsarki sai a ce ta bayyana sirrin annabin Allah kafi ta san shi kenan ko ita bata san matsayin shi ba da za ta zo ta faɗi wannan ita ta faɗa kuma faɗanta yayi amfani ko bai amfani ba yayi amfani saboda ya nuna ma al'umma yanda ake wankan tsarki inda bata faɗa ba ba wanda zai sani ko ba wanda zai sani ce muna wanka in ɗibi ruwa ya ɗibi ruwa hannun mu yana saɓani ta ce ya fara ya wanke inda ƙazantar take sannan yayi alwala kamar yanda yake alwala sannan ya wanke ɓarin jikinsa na dama sannan ya wanke ɓarin jikinsa na hagu sannan ya zuba ruwa a kansa so uku sannan ya zo ya wanke ƙafarsa sannan ya kwara ruwa a jikinsa ba haka ake wankan tsarki ba ya aka yi aka sani da ta bada labari to wannan labarin da ta bayar ta yi laifi kenan in ji maƙiyin Allah kenan ko maƙiya Allah don suna da yawa ƴan shi a ma gaskiya faɗa ko to in bata faɗa ba za a san wannan hukuncin ne ba yanda za a san wannan hukuncin ba ta faɗa ba saboda haka yana da kyau tunaninmu da fahimtarmu ta dinga buɗewa kada mu ƙuntata ta in gane ko mu dinga buɗe tunaninmu idan waɗannan hadisan suka zo idan mun ji sun mana irin gungurgun ɗin nan ba mu gane ba to mu tambayi malamai su gayya mana me ake nufi in ka ji wani abu baka fahimce shi a hadisi ba yanzu nan kamar yadda yake gaya mu wani zai ce ga su can suna cewa annabi ya yi fitsari a tsaye ko to ai ba ni na faɗa ba ai Bukhari ne ya rawaito kuma daga Huzaifa kuma Huzaifan ya gani ne ya faɗa ko kene yana nuna halaccin yin haka yanzu in ka je cikin tasha wani lokacin inda in ba ka je inda aka gina bayan gida ba in dai a waje za ka je ka yi bawali wallahi ba ka iya shiga wajen ba sai a ce ai a can ake kama ruwa in ka je sai ka rasa inda za ka kama ruwa ko a duk akwai ai to sai ka tsuguna a cikin ƙazanta ko ina fitsari ne duk inda ka tsuguna fitsari ne duk tufafinka zai kwashe ko mi kiyaye wanka wallahi sai ya taɓa jikinka to ma ba ku san wani abu ba shekarun nan na baya aikin hajji saboda cunkoson jama'a kai cunkoso don haka wajen da ake zama a Amina da Arfa bayan gidan wajen ya kasa ma mutane saboda mutane sun fi ƙarfin wajen don haka da aka zo aka yi bayan gida da za a shiga a biya buƙata sai aka ga bayan gidan sai ka zo ka ga layi ya kai daga nan har tsallaken titin can to wani kuma ba ya iya riƙe fitsari wani sai ya tsuguna a cikin mutane ya fitsari kana ganin aikin haji aka je wallahi kaga wani ya tsuguna a gabanku sai ya kwaye abin nan ɗinsa sai ya fitsari a wajen duk wanda ya je daren Muzdalifa ya ga irin wannan duk wanda ya je Mina kuma ya ga irin wannan wallahi to sai aka zo aka yi wani irin abin fitsari na zamani wani abin fitsarin zamani ka ganye shi dan tulu haka an saka shi a bango sai ka tunkari bango sai kai fitsari a tsaye ina ji wasu mutane suna cewa kai mun zo maka kuma ana fitsari a tsaye to me aka duba yanzu maslaha aka duba ai ai taimako a rage cinkoso ne gaba wanda ya ga zai iya na tsayen ya je ya tsaye wanda ya ga ba zai iya ba ya zo ya bulayi ko sai ka ga ga na tsayen nan wasu masu irin wannan shi ba zai tsaya ya tsaya shi damuwar shi ba wai a ganshi bane a'a yayi fitsari a tsayen shi ne yace ya san zo maka na yi fitsari a tsaye so shi ya dauka fitsari a tsaye wani babban saban Allah ne to ya kamata mu cire makan wannan tunanin ai ko to yanzu in ka je irin ma'aikatan gwamnatin nan ko duk irin wannan abin ne sai ka ce ba za ka yi fitsarin ba ba a yi tanadin irin wanda za ka yi ba sai irin wannan kuma misali kila ka zo sallah ne kana buƙatan kama ruwa kuma dole a nan za ka tsaya kai kyau dai shi irin wannan abin an yi shi ɗin inda za a kyauta sai a ɗan mishi a ɗan killace shi sai a ɗan mishi katanga yanda ko da mutum ya sake jikin shi wani ba zai gani ba kuma haka ɗin aka yi a can ɗin dan yanzu da irin wannan cunkoso zamani ya canja ba irin wancan zamanin ba an kuma ka ce a waje za a je a yi fitsari a ko'ina zarnin fitsarin zai hana mutane zama kamar yadda ne amma ranar daren Muzdalifa in ka bar Arfa ka tafi Muzdalifa wallahi sai inda ta kare kawai kai din zaka zama ba komai bane in kana so ka yi alwala ka kama ruwa sai ka tashi karfe 2 na dare zaka tashi in ba haka ba ka ce karfe 4 wallahi zaka yi awa ba ka shiga ba haka zaka ga ana layi to kaga wasu abubuwan sauki ne ga al'umma to kenan kaga sai mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in kaga ya aikata abu matukar wannan abin ba akwai dalilin da ya nuna cewa ya keɓance shi bane shi kadai to yana nuna cewa wannan abin da ya aikata ya halatta a yi haka ba kaga yanzu an ce inda bukata kenan in ba bukata baka bukatan kai fitsari a tsaye inda bukata sai kai amma har yanzu kamar yadda nabi ya muka wanda in zaka shekara kana karantar da shi hadisin nan zai ce fa fitsari a tsare dabi'a a arnani ba zai yadda ba ko in ka kuskure yaga wata rana kaya a tsaye to shikenan ko sallah ba zai bi ka ba wani ko sallama zaka yi wallahi zai ce ba zai amsa ba yace wannan da yake fitsari a tsaye kaman kafiri abin da zai ce kenan to wannan ba abin rikitarwa bane yana da kyau a dinga fahimta irin waɗannan abubuwa amma abin da yake kawo matsala a irin wannan shine mutane su dinga karatun baki kawai duk mai karatun baki baya bibiyan abubuwa ya hada hadisi nan da wancan ya dauko wannan abin da wannan ya hada to zai batar da mutane kuma zai bata sai ya zo kawai ya ce laqad ra'aitu lallai na ga rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ata ya zo su badata wani juji kaumin na mutane fa bala qa'iman yayi fatsari a tsaye sai a wuce sai a ji wani hadisin to kai ba za ka fahimci komai a wannan abin ba shi ma mai karatun sai ya ce yayi fatsari a tsaye kuma ya ce ya haka yazo a littafi ai da haka ba zai ma wani fashin baki ba zai gaya ma ga abin da ake nufi da hakan ba shi kuma wancan mai ji din in ya ji ka ga su can su ne masu cewa annabi yayi fatsari a tsaye ba sa san annabi abin da za a fara faɗa kenan ko abin da za a faɗa kenan to wannan ba haka bane duk yanda ka kai da sanka da annabin Allah da kare shi daga wata kazanta ko wani abu da za a yaba masa wanda bai dace ba wallahi sahabbai sun fika baka isa ka kamo su ba kuma su suka rawaito hadisan kuma ba ƙarya suka yi ba ƙarya sai dai a wajenka amma ba wajen su ba haka su ba sa ƙarya ba sa ma annabin Allah ƙarya Allah ya tsarkake su Allah ya yarda su Allah ya yarda da su haka wannan kadai ya ishe su wato shaida ko a gaban Allah suka tsaya mu ne ba mu da shaida yanzu ai zai tashi ce Allah ya yarda da shi a cikin mu wallahi baka isa baka ce ni yau Allah ya yarda da ni ka gaya ma mutane a gidanka ma zai ce ƙarya yake to amma su fa in ka faɗa baka yi laifi ba bal ma ya zama wajibi in ka kira sunan su ka ce radiyallahu anhu to amma kai wai zai ce ma radiyallahu anka ta ina sallah ba a yi da kyau ana cin amana ana ƙarya ana cin riba ana abubuwa marasa kyau kuma da a ce Allah ya yarda da kai a sai dai roƙon Allah ya yadda da kai. Ai a ga an rubuta sunan mutanen ta radiyallahu anhu, ai da sauran shi. Inda yana cikin sahabbai wannan sami'na wa ta'ala. In yazo cikin tabi'ai sai a ce rahimahumullah, haka malamai suka ce Allah ya musu rahama, su ma ba shi radiyallahu anhu ba. Dan Allah bai rubuta a littafin sa ba. Illa in an dauki fassara walladina taba'uhum bi ihsani, wanda suka biyo su da kyautatawa. To in kai kana da tambarin cewa kai kana cikin masu kyautatawa, sai ka rubuta ko a rubuta maka. Allah ya sa mu dace. A za mu dakata a wannan babin, za mu tashi babi na 28, shine babu man akhadha al-husna wa ma yu'dhi an-nasa fi at-tariqi farama bihi, babu wanda ya dauki wani reshe ko abin da ke cutar da mutane a hanya sai yayi jifa da shi. Wani zai iya cewa wannan me alaka shi da zalunci? Eh, ta iya yiwuwa reshen da yake cutar da mutane daga katanga wani ya fito, duk wanda ya zo wucewa ko ya bige masa ido ko wani abu, to lokacin da ka karye reshen wani a katanga wani, eh, haƙƙin shi ne ka shiga, amma cutarwa ne ko amfani ne? Amfanin al'umma ne. Da haka dan ka karye ba za a ce ka zalunce shi ba. Wani zaka ga akwai shuke-shuke a gidansa, zaka ga yayi reshe har ya fito kan hanya, kuma yana cutar da mutane. In shi bai yanke ba, sai kai ka zo ka gani sai ka yanke, sai kai ka ƙara gaba alƙali ma ranka ya daɗe, wannan fa ya zo ya yanke min itace na, yana cutar da mutane. Kaga wannan bai shiga zalunci ba, ka zalunce shi ba, wannan ka taimake shi ne ma. To abinda malam yake so ya nuna a wannan babin kenan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ba yi da wannan kafara, sai dai rashin yin haƙurin saɓa ma Allah ne ko? Allah ya ce a yi haƙuri, Allah ya ce wasbiru, يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصابرين إن الله يحب الصابرين. ده الله يا عمر شيء ده أيها قولي توجي سي سابا مع الله. وما زال الله صلى الله عليه وسلم يجي من نذر أن يعصي الله فلا يعصي دون دي رنسوا كويبا كان شانشوا زي سابا مع الله توكلي سابا مع الله إيكا فارا رنسوا. Haka wannan yana daga cikin kurakurai da wasu mutane suke ce ai ni na riga na rantse ba zan yi ba, haka tunda na rantse ba zan yi din ba. In ka ce ba za ka, sai a duba a ga abin da ka rantse ba za ka yin ba laifi ne ko biyayyar Allah ne? Idan biyayyar Allah ne ka rantse cewa za ka yi, to Allah ya ce ka cika. Idan kuma saban Allah ne ka rantse akan cewa ba za ka yi ba, ko kuma in ba za ka yi ba baya buƙatan kai rantsuwa, an kuma saban Allah ne ka rantse cewa kai za ka yi, dan yanzu ka yi rantsuwa akan cewa kai wallahi ba za ka yi haƙuri ba, biyayyar Allah ne ko saban Allah ne? Saban Allah ne ce to kar ka yi, dan haka sai ka yanke wannan rantsuwar ka zo ka yi kafara. In kai haka to shikenan sai ka samu sauki a wajen Allah, kaga ka yi ma Allah biyayya kenan. Haka kuma yawan rantsuwa ko saurin yin rantsuwa bai kamata ba. Ya kamata duk abu ya taso kafin ka furta, ka auna ka ga cewa shin wannan abin in ka furta shi menene zai biyo bayansa. Ko in magana ce ma za ka faɗa, in ka faɗa meye zai biyo bayan wannan magana? Shine man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ko dai ka faɗa alkhairi ko kai shiru. An gane ko? Ce wallahi ni da wani har abada. A ta wannan ai saɓon Allah ne ya yi ko? Wannan saɓon Allah ne ko? Wallahi wani ba zan ƙara kula shi ba matuƙar ina raye, wannan saɓon Allah ne ya yi. Allah bai ce a yi wannan ba. Haka duk abin da sai ka duba ka gani, in saɓon Allah ne to ko da ka yi rantsuwa za ka aikata ɗin, to ka ajiye wannan aikin ka zo ka yi ka fara wannan rantsuwar da ka yi ka janye daga wannan saɓon Allah. Ina fata an gane. Wallahu ta'ala a'lam.